الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى دي قدرت من حقوة ونن ساهية تلارب يومنا قوم شاهدوك وتان رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم shekara ta 1444 wanda ya dace wa biyar din watan hudu miladiya ta 2023 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto mana zama na 19 ha yawa zama na 11 a cikin tarjuman ma'anonin alqur'ani mai girma wanda ajiya mun tsaya cikin suratul naziat mun tsaya aya ta 25 ko 26 ubangiji subhanahu wataala mun janda labarta mana abin da yake da alaka da bada labari ga wanda daga cikin bayi wanda ya bujirewa Allah subhanahu wataala ubangiji yayi dede da shi ya halakar da shi ya nuna cewa shi kin ba kowa bane ko shi ba komai bane ba fir'aun kenan lokacin da Allah ya aika mishi annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya aika annabi Musa zuwa ga Fir'aun ya je ya mishi wa'azi ya mishi gargadi la Allah ya tsarkaka daga ayyukan da yake aikata na ba daidai ba ya koma zuwa ga aikata ayyukan da suke bauta ne ga Allah subhanahu wataala amma haka in bata samu ba fa kazzaba wa asa thumma adbara yas'a fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la a dalilin haka Allah subhanahu wataala sai ya kama shi da azaba ta nan gidan duniya shine durmiyar da shi da Allah ya a cikin ruwa sannan kuma da azaba ta lahira gobe kiyama ubangiji subhanahu wataala zai gasa mishi aya a hannu Allah yake cewa inna fi zalika lalli a cikin wannan labari da aka bada na fir'aun la'ibratan akwai abun lura akwai abun izina akwai abun daukan darasi liman yakhsha ga dukkan mutumin da akwai tsoron Allah tare da shi ko kuma ga dukkan mutum mai wa'azuwa idan kana jin cewa mulki gare ka to ubangiji subhanahu wataala ya halakar da wannan bawa nashi a daidai lokacin da shi ya ma kai girman kanshi har yake cewa shi shine ubangiji madaukaki yake cewa mutanen shi ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban fasane muku wani abun bauta ba ghairi in ba ni ba ya yi ta'ambata abubuwa da yawa wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tumsirun ga waɗannan koramu da suke gudana ƙarƙashina shin ba kwa ankara ba kwa gani ya hada abubuwa da yawa amma ƙarshe dai Allah subhanahu wataala ya halakar da shi to shine Allah yake cewa a cikin haka akwai izina akwai abun lura amma liman yakhsha ay liman yatta'izu wa yanzajiru ga dukkan mutumin da yake wa'azuwa kuma sannan ga dukkan mutumin da yake daukar izina sai ayoyin da zamu tashi a kansu Allah yake cewa antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha rafa'a samkaha fasawaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum yanzu bayan Allah ya ambata mana abin da ya gabata an buga hujja game da mutanen da suka zamanto masu inkari game da tashin kiyama to anan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya qulu ta'ala muhtajjan ala munkiri al-ba'thi fi i'adati al-khalqi ba'da bad'ihi anan Allah subhanahu wa ta'ala yana kawo hujja ne ga waɗanda suke inkarin tashin kiyama yace ya za a yi bayan mun mutu a tado mu Allah ya ce yo a antum wai shin ku mutane kune ashaddu khalqan mafi wahalan halitta amis sama'u ko kuma sama kune mafi tsananin halitta ko kuma sama Allah yake cewa banaha ubangiji subhanahu wataala shine ya gina ta ita wannan sama yanzu dukkan dan adam din da yake cikin doron duniyar nan yana karkashin ina yana karkashin ruhin sama to wannan saman wata halitta ce guda daya wanda wanda muke gani yanzu kenan kuma a saman ta akwai wani irin ta a saman ta akwai irin ta sammai ne guda bakwai to kai dan adam da kake cewa wai in ka mutu ka zama kashi ka zama wane ne za a tayar da kai Allah ya ce a antum ashaddu khalqan abis samau wai ku ne kuka hi tsananin halitta ko kuma sama da ku da sama waye yake da in a tsarin a ce abu ne mai wahala waye yake da wahalar halitta sama ko ku tabbas sama ashad yake cewa ashaddu khalqan amis samau amis samau Allah yake cewa bali samau bari dai sama ita ta hi tsananin halitta kina ana sai ka ce a antum shin ku ya ku mutane ku ne waɗanda ashaddu khalqan mafi tsananin halitta Allah ya ce bali sama'u ai amis sama'u banaha bari dai sama ita ce mafi tsananin halitta banaha ubangiji subhanahu wataala shi ya halitta ya gina ta can me Allah yake cewa la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas lalle tabbas Allah ce halittar samai da kasai shine mafi girma sama da halittar mutane yanzu duka mutane da suke rayuwa yanzu misali idan ka dauki kasar da muke rayuwa a cikin ta alisahin dan adam ma kawai kusan kashi 75 a cikin wannan doron duniyar nan gaba ɗayan shi ruwa ne sarari kasa inda ake rayuwa bai wuce ba kashi 25 a cikin 100 to yanzu kuma a cikin kashi 25 a cikin 100 na hallo a ina ne dan adam yake zaune amakin mahduda wurare ne ɗan kaɗan ga ruwa ga duwatsu ga wasu kwarruka daban-daban ga tudunnai ga wane ne ga sahara duka ina a wannan ƙasar to kaga dan adam kai ba wani abu bane ba yanzu misali ka dauki Niger al-ardul ma'mura wurin da aka raya ake rayuwa a cikin shi duka nawa ne a cikin ƙasar an kadan ne to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas sannan Allah ya kara cewa awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahu wa Allah yake cewa awalaysa alladhi khalaqas yanzu shin wanda ya halicci sammai da kasai ba mai iko bane ba akan ya halicci wasu irin su sannan wa huwal khallaqu shine mai tsananin halitta al-alim wanda yake masani kuma game da abin da ya halitta duk abin da Allah subhanahu wataala ya halicce shi to Allah yana da masaniya cikakka akan wannan halittar da yake babu wani abin da yake boyuwa a gare shi saboda shine al-khallaqu saboda shine al-alim masani game da al'amarin bayi an san da ke an san da abubuwan da suke tare da ke ina kika tahi ina kika zauna me kika yi da suwa kika yi alaka wasu kalmomi kika furta duk wani abin da yake raskwana ne na halittar dan adam ubangiji ya san shi dan haka bawa kai ya bujire wa ubangiji shi wa huwa al-khallaqul alim Allah shine mai halitta sannan kuma wanda yake al-alim masani ubangiji subhanahu wataala yake cewa a antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha ai ubangiji shi halicce ta yani Allah shi ya gina ta rafa'a samkaha ubangiji subhanahu wataala ya daukaka samkaha rihinta ita sama kaga sama take rafa'a samkaha ubangiji subhanahu wataala ja'alaha 'aliyatal bina ya daukaka rihinta ga ta can a kololon sama sannan kuma samkaha fasawaha sannan ubangiji subhanahu wataala shine ya daidaita ta ya daukaka rihin kuma sannan ya daidaita shi babu wani abin da ya rike wannan sama daga sama sannan kuma babu wani abin da ya tokare ta daga ƙasa ubangiji umarni ya bata akan ya gina ta ta tsaya kuma ta tsaya kuma akan mustawan da kake ganin ta akan yanayin da kake ganin ta baka taba ji an ce ba ai ga wani bangare daga cikin bangaren ƙasa kaza ai saban ta tille ko wani wuri yayi kaza ko ya samu tasgaro ko ya samu matsala ba a taba yi ba kuma ba za a yi ba sai ran da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta wa saman saukowa gaba ɗayan ta ita ma rafa'a samkaha Allah ya ɗaukaka ginin rihin wannan sama فسواها الله سبحانه وتعالى كما شيء ديدتاتا سنبها كان الله يكي تشاو أغطش ليلها كاغا الله ديدتا سمان دي يا ديدتاتا ديدتاتيا يا أجي كومي انديك ما تأجيشي تورارني abin da ya shahi rana ce abin da ya shahi wata ne duk wani abin da Allah ya zuba a cikin su sai daidaita su yanda ya kamata sannan ba haka nan kuma wa aqdasha laylaha ubangiji subhanahu wataala ya sanya laylaha daranta ita wannan sama wa akhraja duhaha sannan kuma ubangiji subhanahu wataala ya fitar da hantsinta kin Allah ya sanya dare da mugamar ita wannan kasa ta bu sannan kuma Allah ya sanya abu lokaci wanda yake na hantsi ne ay ja'ala laylaha muzliman aswada halikan wa naharaha mudhi'an mushriqan nayran wadihan Allah ya sanya dare ya zamanto dare ne gashi ne wanda yake cike da duhu sannan kuma ya sanya sahiya wani lokaci ne wanda yake cike da haske Abdullahi dan Abbas yake cewa aghtasha laylaha ay azlamahu Allah ya sanya daren ya zamanto duhu gare shi dan Allah ya ga dama ko ba duhun za'ai ba sai ai wani abu kuma daban to wanda kai na nuna maka girman Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha sai ce wal arda sannan kasa kuma ba'da zalika bayan haka dahaha ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya shinfida ta kasan nan Allah subhanahu wataala shi ya shuhuda ta a yanda kake ganin ta nan bayan Allah ya shuhuda wannan kasa akhraja minha ma'aha Allah ya fitar ma ita wannan kasar da ruwanta kaga ga ruwa wanda yake na kasa wanda yake hutowa sannan kuma wa mar'aha da makiyayanta makiyaya inda ake iya kiwon dabbobi duka wa yasa waɗannan abubuwan Allah ya sa su ga wurin shan ruwa ga ruwan nan a kasa sannan kuma ga wajajen da za ku yi kiwon dabbobinku wanda duka yana daga cikin ni'imomin da Ubangiji subhanahu wataala yayi ga ɗiyan adam kenan wa Allah yake cewa akhraja ma'aha wa mar'aha Allah ya fitar da ruwanta ita wannan ƙasa wa mar'aha sannan kuma da makiyayanta wal jibala Ubangiji yake cewa sannan kuma hallau da duwatsu arsaha Allah ya sanya su sun zamanto tabbatattu a ban ƙasa a matsayin kaman turaku duwatsu Allah ya sa su a matsayin turaku wal jibala autada me turaku su ne suka ma suke rike da duniya akan cewa karta karta raurawa ƙasa karta raurawa karta rike girgiza wannan duka hikima ce ta Ubangiji subhanahu wataala ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala ga bayi dan mu ji dadin bauta mashi mu bauta mashi a cikin nutsuwa yanzu ka duba nan da ɗan kwanaki kaɗan da aka yi girgizar ƙasa a wani bangare daga cikin ƙasar Turkiya kaga duka wani abu ne wanda bai wuce ba ɗan sai gudun ɗan kaɗan amma ka duba irin asarar da aka yi ta ɗan adam da asarar da aka yi ta abin da ya shahi gidaje da sauransu yanzu ɗan adam sai ya je wahala ya samu kuɗin da zai gina gida idan ganin daman Ubangiji subhanahu wataala idan aka yi girgiza na ƙasa da sai gudu guda wannan abin duka ya zama labari ya zama khabaru kana amma ni'imar Allah ka zo ka gina gida ka shiga kai ta abubuwa har ka kai matakin da za ka mutu yana daren da kan wannan ni'ima ce ta Allah ba wani dabaran ka bane ba wani azancin ka bane ba wani iyawar ka bace to waɗannan abubuwa su ake bukata dan adam ya rika tuna irin waɗannan ni'imomi ya gane girman Ubangijin shi da cancantan da Allah yayi akan cewa bawa yayi godiya a gare shi miye godiyar da za ka yi shine ka bauta wa Allah subhanahu wataala wal jibala arsaha ay qarraraha wa athbataha wa akkadaha fi abakinha wa huwa al-hakimul alim ar-ra'uf bi khalqihi ar-rahim ubangiji subhanahu wataala shi ya tabbatar da waɗannan duwatsu a kowanne aka ajje shi inda ya kamata ajje shi ubangiji mai hikima ne masani ne mai tausayi ne game da abin da ya shahi bayin shi to wannan shine abin da yake da alaka da waɗannan ayoyi wal jibala arsaha yani duwatsu kuma ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da su a inda suke kuma suna matsayin kaman turaku ne sai Allah ya ce wannan abin da na ambata muku duka ni'ima ce a gare ku me abin da Allah ya ambata mana kaga Allah ya sanya ƙasa dahaha gata nan shinfadaddiya Allah shinfudata sannan amba'a uyunaha Allah ya fitar da idanun ruwa daga cikinta sannan wa azhara maknunaha Allah ya fitar da duk wani abin da yake boyayye a ban ƙasa na ciyawan ne lokacin hutowar shi yana kan hutowa zai sannan kuma abubuwan arziki da ake samu daga cikin ƙasa wa ajra anhara, kuma Allah ya sa ruwa ya rika ya zamanto gata ne gashi ne yana gudana a saman doran kasa. Wa ambata zuru'aha, Allah ya sai fitar da duk wani tsuro da aka shibka. Wa ashjaraha, da dukkan wani wata itaciya. Wa simariha, da dukkan wani diyan marmari. To waɗannan abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yayi ya tabbatar da duwatsu ba su kasance ba barazana ga rayuwar ɗan adam ko nan makamancin wannan, Allah tabbatar da su a inda suke. Kullu zalika mata'an li khalqihi wa lima yahtajuna ilayhi min al-an'ami allati ya'kulunaha wa yarkabunaha mudda tahti yajihim ilayha fi hadha ad-dar ila an yantahiya al-amadu wa yanqadi al-ajal. Al-Allama Ibn al-Hafiz Ibn Kathir yake cewa waɗannan abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya mata'an lakum, abun jin dadi ne a gare ku ku diyan adam, wali an'amikum, sannan kuma da dabbobin kuma. Yace a wannan abin da Allah yayi na jin dadi, Allah ya shi ne saboda bayan shi game da abin da mutane suke bukata na abin da za su rayu. Sannan kuma wali an'amikum, na daga dabbobin kuma Allah ya fitar musu da abin da su za su ci saboda ku ko bukatuwar ku zuwa ga dabbar. Zaka bada kudinka ko ka saya ka yanka ko wani ya yanka ka bada kudinka a baka wani bangare, wannan duka ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala. Kuma la siyama wannan kasa ta mu Allah ya arzuta mu da dabbobi, wanda kusan a cikin kasashen Afrika ta yamma muna cikin kasashen farko farkon da suke mallake da dabbobi masu yawa. Wannan ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wataala, ba karama ba. To Allah subhanahu wataala ya ma bayi waɗannan ni'imomi duka saboda su ji dadi, su ajje hankalinsu, su bauta wa Allah subhanahu wataala gurgurdan yadda ya kamata. Bayan waɗannan ayoyi Allah yake cewa idza ja'ati dammatul kubra, idan tazo wace ce ad-dammatul kubra, ita ce busa mafi girma. Ad-damma shine abin da zai zo ya hade komai da komai, wannan kuma ita ce ni busa ta ƙarshe, busa ta biyu da za a yi. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun fa idza ja'ati dammatul kubra. Wasu malaman suka ce fa idza ja'ati yawmul qiyama, idan ranar tashin kiyama ta zo. Haka Abdullahi ibn Abbas ya faɗa, yace summiyat bidhalika li'annaha, ta yake cewa an sanya mata wannan suna aqama saboda tana halaka dukkan wani abin da yake saman doron ƙasa gabaki daya, busan harko kenan. Na biyu kuma duk wani abin da yake cikin ƙasa za ta fitar da shi. To shine Allah ya ce fa idza ja'ati dammatul kubra, idan tazo wadda busa mafi girma, wadda ita ce busa ta biyu da za a yi. Yawma idhin, a wannan ranar, yatadhakkaru al-insanu, dan adam zai zamanto yana tintintinin ma sa'a, abinda ya kai ya kawo wajen aikatawa, abinda ya tsuwurwurta a cikin rayuwar shi na aiki. A wannan ranar da aka yi busan na biyu, dan adam yatadhakkaru, ma'anahu hina idhin yatadhakkar ibnu adam jami'a amalihi khairihi wa sharrihi, a lokacin da adam zai tintintini ya tuna dukkan wasu ayyukan shi da ya aikata na alheri ne ko kuma sabanin su. A wace rana ce? Ita ce ranar tashin kiyama. A ranar dan adam zai tuna dukkan wani aikin da ma sa'a, abinda ya tsurwurta, yani abinda ya aikata na aiki alheri ne ko kuma sakamakon sabanin shi. Shine Allah yake cewa a cikin suratul fajr, yawma idza yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra. Kaga wannan tuni ne wanda koda ka tuna in dai baka aikata alherin ba zai amfane ka, ba zai amfane ka ba. Idan aka zo aka yi wannan busa, wannan ita ce ranar da yawma la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Abinda baya iya amfana wa dan adam komi. Shi yasa duk yanda za a yi kakki sake ki bar duniya face sai kina kan halin musulma, halin wanda Allah subhanahu wataala ya yarda da ita. Ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kun da kai imani ku ji tsoron Allah, haqiqanin jin tsoron Allah. Wa la tamutunna, kar ku sake ku bar duniya illa wa antum muslimun, face sai kuna kan halin musulunci. To wannan musulunci kuma ayyuka ne mutun zai rika aikatawa wanda za su tabbatar da wannan musuluncin naka. Sannan kuma duk wani abin da zai zama to kalubale ga musuluncin ki, to wajibi ne a gare ki ki nisance shi. Ko menene na harkar rayuwa, na harkar mulki, na harkar daukaka, na harkar wane, na kuma na menene. ubangiji subhanahu wataala yake ce yawma tadhakkaru al-insanu ranan da dan adam zai tuna aikin ko kuma zai ga aikin da ya aikata na alheri da sharri ma sa'a abin da ya aikata ya kai ya kawo akai to bayan haka kuma yanzu dan adam yazo lahira ayyukan shi kuma ga su gaban shi wa burrizatil jahim Allah yace za a bayyana wutar jahim liman yara ga dukkan mai gani yani ga wutar nan za a kawo ta kowa ya ganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yu'ta bi jahannama yawma idhin wa laha 70 alf zimam a wannan rana za a zo da wutar jahannama tana da linzami abin nan da ake sa a bakin doki a rike to linzamin da wutar take da tana da linzami 70,000 sannan akan kowane linzami daya akwai mala'ika kuma 70,000 tare da linzami daya yajurunaha suna janta tana jansu ita wutar jahim Allah kare mu kai ka san daga jin haka ka san wani abu ne wanda kamar da wani daga cikin magabata ya zo kasar Dimashq sai yake ce musu ya ahli Dimashq ya ku mutanen Dimashq ku sani cewa inna ajsadakum 'alan nari la taqwa gangan jikinku bai da iko da zai rike karfin wutar jahannama buku iyawa kaman fada ne da abin da bakka iyawa bayaiwa to duk abin da zaka aikata ya zamanto maka kariya kakka samu wannan matsala to ya kamata ka kiyaye shi to ita ma wutar jahannama da za a kawo ta tana da linzami 70,000 a tare da kowane linzami ɗaya akwai mala'ika 70,000 kenan mala'ika 70,000 su suke riƙe da wutar jahannama saboda tsabagen ƙarfin da take da wa burrizatil jahim liman yara za a bayyana za a bujuro da wutar jahannama ga duk mai gani a ai أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانا ذا أبين وتجه أنما متنس دنت إريد مزو إذا ذكر الأمر كجيجي وني قريتا وني وانيني صورس تو أولنا قبق يا مزا أجنت إريد إريد من زعل الله صلى الله عليه وسلم وترى نياه تو تشكن صحبي سيكي تشوا يكي تشوا والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا مزالك والله إندا كنسا أبنى لساني دا كني كوكا ديوا كني دا رياكا نم سيكا تيبوسو فلم أرى من الشرك اليوم مزالك بان تبقون شر بسامد شر نغني أيو أرى يواتا تندنك مية مزالك يغني yace Allah mai girma da buwaya ya nuna mishi gidan wuta kiri da kiri Allah nuna mishi gidan wuta to wannan ganin kuma a gobe kiyama kuma za a bada za a kawo ta jahannaman nan kowa ya ganta sai Allah yake bada labarin cewa fa amma man tsaga ai fa amma man tamarrada kaga mutumin da yayi dagawa yayi jijji da kai yayi huto na huto da Allah subhanahu wataala Allah yace gabas shi yace yamma wa athara alhayata ad-dunya yafifita rayuwa ta duniya akan lahira ya zamanto shi kawai ko kuma ita kawai yar duniya ce idan ana haraka na duniya to bata kasa aguwa wa athara alhayata ad-dunya yafifita rayuwa ta duniya ay qaddamaha ala amri dinihi wa akhirih mutun ya gabatar da al'amarin da ya shahi duniya akan addinin shi da lahirar shi wani yana ga cewa da yaji kunya a nan gidan duniya gunde yaji kunya kiyama sannan wani koda bai hudu haka ba za ka ga aikin shi yana nuni akan haka nan saboda har kallar da zai shiga da badakalar da zai shiga to abun yana nuni akan haka nan koda bakin shi bai hudu ba koda bai yi magana ba lam yatakallam bil lisanil maqal lakinnahu takallama bil lisanil hal koda bai yi magana ba ya furta a bakin shi to amma ayyukan shi suna nuni akan haka nan yanzu misali macen da za ta kama hanya ta gidan boka me tai ta saida lahiranta ne ta amshi duniya wannan shine saboda kin san matsalan da yake cikin haka zai raba ki da imani ki jumlatan wa tafsila amma saboda wani bukatan ki na rayuwa na duniya na kar a ce da sauransu wani abu sai kake halaka da ki alhali duk abin da kike so ki mallakan ki mallake shin la ya du babu yanda sai ya dawoma me abin da gima akan harkan da ya shafi duniya me abin da gima abinda kai ba dawoma za kai ba ita ma duniyar ba dawoma za ta yi ba komai da yake cikin ta ba dawoma zai ba me yasa me na rigima me na saba ma Allah subhanahu wa ta'ala da fandarewa Allah da huto na huto da Allah saboda al'amarin da abinda ba dawoma zai ba kuma wani matsalan duniya duk irin dadin da kaji yau in wannan jin dadin ya kubce ya zama labari to wallahi jin shi da karbe kamar a mulki kana rayuwa ga kana a duniya kake kana rayi amma idan jin dadin ya wuce sai kaji cewa abin ya zama labari kawai yanzu tana duk wani abin da kake ga cewa ka ci ajiya na jin dadi yanzu ina yake halas ya riga ya wuce me yake kanka lissahi shi yake sama kanka in halal ne ka tsira in haram ne kuma za ka yi bayani amma shikin ya riga ya wuce shikin ya zama labari da haka kar mu bari duniya ta rude mu wa asaral hayatad dunya Allah ce kaga duk mutumin da ya dagawa ya fifita rayuwa ta duniya fa innal jahima hiyal ma'wa irin wannan dan adam to ya sani cewa wutar jahim ita ce makomashi fa innal jahima hiya al ma'wa ay fa inna masirahu ila al jahimi sannan kuma wa mat'amuhu wa inna mat'amahu min al zaqqum wa mashrabahu min al hamim za kai shi wutar jahim abincin da zai rika ci yana cin shi daga zaqqum zaqqum ita ce wata la'anciyar itaciya inna shajarat al zaqqum allati ta'amun asim kalmuhul yagli filbukun ka ghaliyyar hamim wani walakancaccen abinci ne wata itaciya ce la'ancacciya wadda take hutowa a tsakiyar wutar jahannama to wannan ita ce abincin yan wuta duk lokacin da suka nema su ci abinci to abin da za a ba su kenan sannan kuma wannan abincin da za su ci bari'i ne ya'ani kaman abinci ne kaman kaya ce wurta ke kaya dakwara wurta ke lankusashi haka suna ci tana sarkahe musu a cikin makogoransu sannan kuma ruwan da za su rika sha ruwa ne wanda yake tafashashshen ruwa na wutar jahannama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan suka dauki ruwan za su sha siracin da yake jikin ruwan idan ya bigi huskar za ta sa huskan naman da yake jikin ta zube sannan kuma in suka sha wannan ruwan faqatta'a am'a'ahum zai ciccira musu hanjin su gaba daya anan duniya sai ka ce mutuwa zai ku babu zancen mutuwa kuwa wannan wa'azi da ake da gargadi da ake da jan hankali da ake duka saboda mutum kar ya fada cikin wannan halakar kuma duk lokacin da adam ya fasa ya bar duniya alaka tsakanin shi da Allah alaka ce wacce take bata da kyawu kenan ya gadarwa kanshi samu wannan wurin matsala ta kai matakin da adam shi da kanshi zai rika ihu yana cewa ya halaka Allah ce ba magana halaka bane ba la tad'u al-yawma suburan wahidan wad'u suburan kaseera karka kira halaka guda ka kira halaka da yawa fa innal jahima hiya al-ma'wa wutar jahannama ita ce makoma ga dukkan mutumin da ya fifita duniya ga dukkan mutumin da ya dagawa sakamakon da Allah zai mishi Allah ya ce ai ka ce an ki ba ai Allah ce ka bari ka ce an ki ba a bari kai kake da rayuwarka kai za ka yi jerin rayuwarka da kaga dama yanzu ku kun waye ya za a zo a ce muku ku yi kaza ko ku bar kaza da haka za ku gudanar da rayuwarku ku dora ta yanda ku ga dama halas makoma ita ce fa innal jahima hiya al-ma'wa kaso na biyu wannan kason da aka ambata Allah kare mu daga shi ubangiji subhanahu wataala yake cewa amma man khafa maqama rabbih amma kaga mutumin da ya tsoron tsayuwa gaban Allah ونهى النفس عن الهوى ya hana zuciyar shi daga dukkan wani abu wanda yake son zuciya ne son zuciya saboda me yake kai dan adam zuwa ga halaka shine son zuciya duk abin da Allah haramtan nan me yake kai dan adam zuwa ga aikata shi ya biye wa abin da zuciyar shi taraya mishi kuma Allah ya umarce ka cewa dama kar ka biye ma son zuciyarka in ko ka biye ma son zuciyarka to tabbas halakeke ne kai أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه التي ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل ككب سن زقعة متعنا سر قسمت ما زال ثلاث البكي تشوى ثلاث المهلكات أبو هو هنا أقصنا حل كرد نعلم شح مضاع شين بقي الروى روى to a ce ana buga misali da shi a ruwa bai kamu ba karkadaf yake duk abin da ya rike ya rike kenan shi ba zai amfana ba ta nauri amfana sana abu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine wattiba'ul hawa wa hawan muta da bin son zuciyar da ake yi wa da'a zuciyar ki kawai an tace miki kaza kawai sai ki aikata wannan ki rubuta ki ajikin halaka wajibinki ki gaggauta mai gyarawa ya zaman to idan zuciyarka ta raya maka abu to zaka dora saman sikeli da ma'aunin mai Allah ya ce mai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ammata in yayi daidai ka aikata an bai daidai kuma ka ba zuciyarka haƙuri hawan muttaba sannan kuma shuhun muta'un wadannan sai daga cikin abubuwan da wannan sallallahu alaihi wasallam ammata cikin halakar da adam to anan Allah yake cewa amma ban kaga mutumin da khafa maqama rabbihi yaji tsoran tsayuwa gaban ubangijin shi wada hal nafsa anil hawa ya hana zuciyar shi game da abin da yake son zuciya ne to wannan mutumin fa innal jannata hiyal ma'wa tabbas aljanna ce makoma tabbas aljanna ita ce makomar dukkan baiwar da ta kauce wa abin da yake bin son zuciya ya zama to ka huda shi daga cikin al'amuranka to makoma ita ce gidan aljanna fa innal jannata hiya al-ma'wa ai kaso guda biyu ga bangaren da ya shahi wanda suka aikata alheri za su samu gidan aljanna wanda suka aikata tsiya kuma za su samu ta jahim sai Allah ya rihe surar da wani bayani akan abin da ya shahi tashin kiyama kuma a karan kanta wanda kuma wannan bayanin da za a rihe wannan surar da shi kuma da shi ne bayanin da za a fara sura ta gaba suratul naba Allah ke cewa yas'alunaka suna tambayanka anis sa'ati game da tashin kiyama ayyana mursaha yaushe ne lokacin tsayuwanta yaushe za ta zo yaushe za a yi ta suna tambayanka akan haka yaushe za a tashin kiyama tambaya suke ku ani sa'ati ayyana mursaha allati fima anta min zikraha fima anta min zikraha Allah yake cewa ni ya gama kada yaushe tashin kiyama zai kasance wannan wani abu ne wanda yake sanin ta yana wajen Allah subhanahu wataala Allah ya muntahaha Allah ya iyakance mu abin kanshi kawai ila rabbika muntahaha manzala sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ديكي تيوا اذ طلع علينا رجل شديد بيان شي ملائكه جبريل ديكي تنبيه من زال الله يوشي لتاشن قيامة دي شي من دكا تيكين قد ابيو باب ونوان دي سنتاشن قيامة يوشي قا جبريل عليه السلام قا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة تتو نتاشن قيامة يوشي ني اما كما انبروا الله سبحانه وتعالى سنه ina wanda suke cewa manzo anan zaka ga wasu sun kawo maganganun cewa ai ga abu kaza bai faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin shi ga abu kaza bai faru manzo Allah ya bada labarin shi sallallahu alaihi wasallam wannan a daga cikin abin da Allah ya ga dama ya bashi labari cewa za a yi abu kaza lokaci kaza wannan kuma akwai su burjik amma kuma wannan ba shi ke nuna akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi saboda akwai abubuwa da yawa da suka faru a cikin rayuwa wadanda inda ya san gaibi da haka in bata faru ba yanzu lokacin da aka yi wa Aisha radiyallahu anha kiran ƙarya aka ta zai kai wanda abun ƙarya ne kaza 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 ne akai an wuce wajen amma yin shiru kowa ya shiru aka dauki labari kuma akai ta yawo da shi a cikin gari ake tattauna shi idan da san gaibi haka za ta faru ba za ta faru ba to haka in kana cikin akwai mawaqif da yawa waɗanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa bai san gaibi ba kaza zai faru tare cewa bai faru ba yanzu misali lokacin da zamne yake cewa yadkhulu alaikum al'ana rajulun min ahli janna yanzu dan aljanna zai shigo yana nihi ya san gaibi ne Allah ya bashi labarin cewa ga wani dan wani zai shigo dan aljanna ne ya da ke mutum fahimci waɗannan abu da haka yas'alunaka Allah ke cewa yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha Allah ce fima anta min zikraha ila rabbika zuwa ga ubangijinka ne iyakance sanin ta yake innama sani cewa kawai aikin da Allah ya dora maka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama anta munziru kai mai gargadin manya shaha ne wanda zai tsorace ta kawai ka mutane wa'azi ka musu gargadi akan cewa akwai tashin kiyama amma yaushe za ta zo wanda sai Allah يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند ربي إلي من تهنا وجه الله سبحانه وتعالى باب وان بيسنشتي الله لذلك إنما أنت منذر من يخشاها كيما يقرقد المتوم أن تزيس جسورا الله سبحانه وتعالى فأفلح وأنجى يا سيرا يا ربوتا أما كما واندا بي أيكي دوان نمبا أسارا تابي واه ya tabbata aisha to shi Allah yake cewa innama anta munziru man yakhshaha sai ce ka annahum yawma yarawnaha ba su labarin cewa ranar fara za su ga tashin kiyaman nan yarawnaha lam yalbasu za su rika jin cewa ba su zauna ba a duniya illa aishiyatan face wani dan kwana guda ai kanat aishiyatan min yawmin aw duha wani dan lokaci ne takaitacce na kwana guda ko kuma rabin kwana guda din maliki cewa Jubair da shi da Imam Dhahhak da Abdul daga Abdullah dan Abbas yake cewa ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha yace amma ashiyatan yace fama baina az-zuhri ila ghurubi ash-shams Abdullah dan Abbas yake cewa ashiyatan inna yace shi ya fasarta shi da cewa daga azhar ne zuwa faduwar rana duka rayuwar da adam ya shekaru kaza inna ana ta gogurmaya da shi ana faɗi tashin nan duka in tashin kiyama yazo ji yake rayuwar da ya gaba daya bata wuce ba daga azhar zuwa faduwar rana aw duhaha ko kuma jin cewa duka rayuwar da kai ashiyatan ne bai wuce ba daga azhar zuwa faduwar rana aw duhaha ko kuma daga hudowar rana zuwa kai wa tsakiyar rana duk iya shekarun da kai da irin abubuwan da aka yi sai to dan me zaka yi raka saba ma Allah subhanahu wataala dalilin shekarun da kazo kai a duniya amma a karan kansu aka tada kiyama saboda tashin hankalin da yake kiyama zaka rika jin cewa kwanakin ai baka mai kwana guda ba kana ga rabin wuni ne kai daga rana ne zuwa faduwar rana ko kuma daga safiya ce zuwa rana ta katsakiya to waɗannan abubuwa duka suna yi ko kuma ka ce suratu amma ubangiji subhanahu wataala wannan sura suratul naba'i ita ce sura ta 78 a cikin jerin gwanan suran alkur'ani mai girma an ka dauko daga suratul nas baqara ka gangaro tana dauke da ayoyi guda 40 sannan kuma ta sabka bayan suratul ma'arij sannan suratul naba'i sura ce makkiya ubangiji subhanahu wataala yana bayani akan mushrikai game da tambaya da suke akan tashin kiyama can ba yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha ba to shine anan Allah yake ta amma yatasa'aluna wai akan me suke tambaya yaqulu ta'ala munkiran 'ala al-mushrikeena fi tasa'ulihim 'an yawm al-qiyamati inkaran liwu'iha suna ga wani abu ne wanda ai ba zai faru ba wannan inkarin da suke na tabbatuwan kiyama Allah ya ce akan me suke tambaya sai ubangiji subhanahu wataala yake ta ai ani naba'i al-azim akan wani labari mai girma wannan labarin tashin kiyama yafi kowane irin labari babu wani labarin da yake kamantacce ne da shi. Kiyama kurar tashin hankalin dan Adam shine kiyama. To amma da izinin Allah idan ka aikata ayyukan alheri kuma Allah sai ya sanya abin ya zama to mai sauki ne a gare ka. Babu wata alfarma da zaka ce a maka idan ka mutu ba imani. Babu wani kasancewar ke yar gidan su wale rana ce wadda babu wani munamuna ko ta cuwa-cuwa ko ta harƙalla babu. Rana ce ta gaskiya da gaskiya. To wannan shine labari mafi girma. Anin naba'il azim suna tambaya ne game da labari mai girma. Ai an shay'in yatasa'aluna akan abin da suke tambaya an amrin amril qiyamati akan tashin kiyama. Wannan tashin kiyama kuma Allah ya ce wa huwa naba'ul azim shine labari mai girma. Ya'ani ana nihin al-khabarul ha'il al-mufzi' al-bahir shine labari mai furgitarwa. Duk wani furgici a duniyar nan labari ne. Amma kaga labarin tashin kiyama yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adhaballahi shadid. Allah yake cewa ranar da zaka ga mutane suna cikin tangadi, kaga mutane kamar sun sha giya bala. Wunin tashin kiyama wuni ne wanda yake baya da kamantacce da kowar irin wuni. Kaga dan Adam yana tangadi kamar ya sha giya. Allah ya ce wa ma hum bisukara ba giyar da suka sha walakin 'adhaballahi shadid, kawai azabar Allah ce take da tsanani. Tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at, duk wata mai shayarwa za ta yi murgi da danta. Kaga mace tana shayar danta ta jewa shi, ka san bala'i yayi bala'i. Wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha, duk wata mai juna biyu za ta aihe abin da ke cikin cikinta ko da lokacin aihe shi bai ba saboda bala'i. Shine Allah ya kira shi da suna anin naba'il azim, game da labari wanda yake mai girma. Imam Qatada shi yake cewa annaba'ul azim yace alba'su ba'da almaut, tayar da mutane bayan sun mutu. Mujahid yake cewa huwa alquran, wanda yake mai girma ita ce tashin kiyama. To wannan labari kuma Allah ya ce allazi hum fihi, wanda allazi wannan labarin da hum suka hurai fihi a cikin wannan labarin tashin kiyama, mukhtalifuna sun kasance masu sassabawa, wane ce kaza wane ce kaza da molanka. Ya'ni annasu fihi ala qawlaini mu'minun bihi wa kafirun, mutane suna sassaba akwai wanda sun imani suna wasu imani akwai da kuma sun kafirce wa Allah subhanahu wataala suna ga kiyama duka ba haka nan bane babu ita. To Allah subhanahu wataala sai yake bayani akan waɗanda suka kareta nan. Kalla, Allah ya ce a'a, saya'lamuna as-sannu za su sani, saya'lamuna tabbas za su sani, thumma sannan kuma kalla saya'lamuna kuma dai as-sannu za su sani, za su gane cewa ƙaryata wannan da suka yi sun ma kansu ɓaramɓaramar da babu ranar gyara ta. Saboda duk wanda ya fasa ya bar duniya babu imani an tashi ta kare. Allah ruhu mana asiri. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun, Allah ya ce alam naj'alil arda mihada, ka duba ka ga duk bayanin da Allah yake ana bayani ne akan abubuwan da dan Adam idan shi suna kallo. Kaman ya kamata wannan abin ya sa ka gane akwai Allah, ya sa ka gane girman cantar Ubangiji akan ka bauta mashi. Kuma a maka wasu bayanan da suke maka nuni akan cewa ga wasu abubuwa a cikin rayuwar nan su ma Allah ya tahir da su, kai ka ce ba a yi su ba, haka kai ma za a zo a yi lokacin da kaman ba a yi ka ba. Amma me zai baka saura abin da ka aikata a nan gidan duniya? To shi ne Allah ya ce bane ba, saboda suna ga wanda zai ce musu Allah ya ce su ba su yarda shi ba, sun ce ba su yarda abin da Manzon Allah yake karanta ba. Wa qalu asatirul awwalin iktataba fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila, suka ce ai qaulu sha'ir ne, suka ce qaulu majnun ne, suka ce wane ne, tunda ba su yarda ba. Yanzu duk khitab din da za a musu khitab ne wanda zai kama hankalinka kai tsaye ga abin da kake kallo kake cikin shi kuma a cikin abin kake, wanda ya kamata ya zama to maka abin dokar izina. To sai ka samu duka irin wanda Allah ya shirya ta ya shimfida ta. Lil khala'iq, game da halittu, zalulan lahum, horarriya ce a gare su, za ku zo ku dora ku yi ginin ku ya zauna daren da kam, ku yi shekarar shekaru kuna morewa. Wannan duka meye? Hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ne. ku kama ku hau abun hawa ku yi ta fara da gudu a daidai lokacin da ba za ku Allah ya sanya wannan duwatsu su zama tuma su kulle kasa ba za su barta ba ta raurawa ya kamata ku gane girman Allah ku rika duba waɗannan halittun Allah subhanahu wataala ga ta nashi hudaddiya ba wanda za a ce ya taka ta saboda tsananin karhin shi a ce ta lumatsa babu shi duk inda dan da yake takama yake hutura hutura Allah babu wani wanda za a ce saboda karhin shi ya taka ya ta lumatsa babu shi innaka lan takhriqal arda wa lan tablugha al jibala kulla daga ka tsaje hankalinka ka lura da waɗannan ni'imomin na Allah su baka dama su fahimtar da kai cewa lalle Allah subhanahu wataala ya cancanta akan abota mushi wal jibala autada Allah ce wa khalaqnakum kuma Allah ce mu ne muka halicce ku fa azwajan azwajan ma'auratan juna idan ka ce azwaj shine abu da yake kala biyu namiji da mace wai wannan halittar Allah subhanahu wataala ka kadarta a ce duniyar nan gaba ɗayan ta kawo maza ne zalla wallahi ba za ta yi dadi ba a ce mata ne zalla wallahi ba za ta yi dadi ba amma hada wanda Allah ya aka yi zauj tsakanin ga namiji ga mace wannan sai ya bada wani dandano na musamman hikima kenan sun Allah alladhi atqana kulli shay halittar ubangijin da ya kware a cikin yin komi waɗannan duka alamu ne da izina na ubangiji subhanahu wataala babu yanda za a yi namiji yana cikin yanayin shi lahiyayye a ce ya rayu tare ba tare da mace ba babu yanda za a ce mace tana yanayin ta na lahiyayya a ce ta rayu ba tare da namiji ba a duk lokacin da ko suka haɗu da suka zauna in suka fahimci juna suka kadarta zaman yanda ake yin shi za su ji wani ɗanɗano na musamman a cikin rayuwarsu to waɗannan ba wani abu ne za ka ce a wannan ai haka ne kawai a shi ma aya ce ta Allah take maka nuni akan girman Allah subhanahu ubangiji subhanahu wataala game da halit bayin shi ya halitta muku daga karan kanku azwajan matattaki saboda an huddo daga hawa daga jikin annabi adam alaihi salatu wassalam litaskunu ilaiha saboda ku nutsu zuwa gare su shi yasa sakina as-sakinatu wal waqar nutsuwa ga dan adam ba a samun ta sai mutumin da yake karkashin inuwa aure duk mutumin da yake ba aure gare shi to wallahi nutsuwar shi ko da yana da awancin an tsake wallahi an tsake namiji ko mace saboda akwai wani nutsuwa na musamman da ubangiji yake kyautar shi ga waɗanda suka kasance ma'aurata ne kuma tabbas duk mutumin da yake da aure ya san haka kuma wanda bai da aure ma ya san irin rikici da rigima da rashin nutsuwar da yake cikin rashin aure to Allah ya sa wannan abu izina ce saboda ku samu nutsuwa zuwa ga matatakin naku matan ku samu nutsuwa zuwa gare ku sannan Allah ya ce waja'ala bainakum Allah ya sanya kauna tsakaninku mawaddatan kauna wa rahma ku da tausayin juna sai ga kai ka tashi waje kaza ita ta tashi waje kaza rana guda sai ku hadu sai ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sarka zukatan ku har mace yatamatta'u kullun minhum bil akhar kowanne yana muruwa da kowanne ويحصل التناسل الحافظ ابن كثير yake cewa kuma daga nan hallo za a samu at-tanasul wanda shine au ayyafa a dalilin wannan auren a dalilin haduwar namiji da mace za a samu tanasul ce wannan ɗiyan wani ne jikokin wani ne tattaka kunnan wani ne kaza 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 ne wanda duka yana daga cikin mi harakan da ya shahi wa khalaqnakum azwaja sannan kuma yana daga cikin al-kulliyatul khams ko kuma ad-daruriyatul khams abubuwa guda biyar wanda addini yazo dan ya kare su akwai at-tanasul at-tanasul shine abin da ya shahi wanzar da kalan dan adam a ban kasa wanda wannan kuma yana samuwa ne ta hanyar waja'alnakum azwajan inna ta hanyar ma'aurata guda biyu namiji da mace wanda wannan kuma ita ce sunnar Allah a ban kasa shi yasa duk mutumin da zai zo ya rika da'awan kiran cewa a bar aihuwa ayuwa ne yana kalubalantar hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ne da abinda Allah ya sanya ya zamanto ita ce hanya daya ta wanzar da kalan dan adam a ban kasa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha yace wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa kai ka zo ka ce a bari ka ayi a takaita da ɗaya biyu sun isa wannan kana kai tsaye kana fadar Allah subhanahu wa ta'ala ne kai tsaye kana fadar dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ne duk inda wani zai tura kai ziga ka shi la'alla ba addini gare shi ba amma kai imani gare ka ke imani gare ki kai musulmi ne ke musulma ce dan mi zaka yarda Allah ya ce kaza wani zo ce maka kaza kuma ka bi wancan kamar Allah shi wancan da ya ce maka shi halice ka arzikin da kake ci shi ya baka shi, oxygen inda kake shaka shi ya maka shi, dukkan wata ni'imar da kake fantamawa a cikin ta kake morawa a cikin ta, waye maka ita? Allah ya maka ita. Shikenan sai ya ce ma kaza wani haka kawai, wani datti sai zo ya ce maka kakkai kaza i kaza, shi da sunanwa kazamtacce wanda shi na kanshi bai san me yake ba. Duk mutum wanda zai kalubalanci dokokin Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi bai san abin da yake ba. Ina haltar da kanshi ne. Idan na takamancewa kuɗi gare shi, wallahi ya jahilci Allah. Idan na takamancewa mulki gare shi, ya jahilci Allah. Mulki mi gare ka, kuɗin mi gare ka, darajar mi gare ka, ƙima mi gare ka, idan baka bi Allah ba, kai banza ne, kai ba kowa bane ba. To Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne ya tsara wa bayi ga yadda za su rayu. Kuma wani abu ne wanda yake sananne. Sai a zo a huddo da wasu abubuwa ma lahe ka san kamar yadda ka san lokacin jahiliya. Wani abin da bai kamata ba a ce ko zuciyarka a cikinta kai hiran shi, barantana ka huto ka faɗi, ko barantana ka huto ka shelanta a cikin jama'a, amma sai ga ɗan adam a yau saboda neman duniya, ko saboda mulkin shi, ko saboda kuɗin shi, ko saboda ɗaukakar shi, ko saboda miƙe shi, sai huto furta irin waɗannan maganganun. Kenan kana ƙaryata Allah, abinda Allah faɗi ba haka nan bane, kai ne ka san daidai. A antum a'lamu am Allah, kai ne ka sani ko kuma Allah ne mafi sani? Kai ne ka sani, wa ka sani? Kai a karanka ga baka san ba kai wane ne, baka san ba wane ne kai. Abinda Allah ya zuba na halitta a cikin jikinka kawai, billahi alazim, in shekara miliyar nawa Allah ya baka kai karatu baka isa baka cin musu, kai ko bangare ɗaya daga cikin bangarori baka cin mushi. Yanzu ba likitanci ake ba, a ce wane likita ne ya karanta bangare kaza, takhasus din shi bangare kaza, wani bangaren ji, wani bangaren jijiya, wani bangaren gani, wani bangaren kafa, wani bangaren kashi, wani bangaren wane ne, amma kuma kasawan dan adam tana cikin wannan abun a bayyane har yau duk abin da ake takamancin an yi karanta. Sai zama to gashi na matsalar ci kai wani sai ya zo ma arama rasa menene ke damun shi. An je jijiya, an je jinin, an je bargon, an je wane ne, komai an yi a dangana a sama ikon Allah ido. Yau na adam menene? Lasta bi shai, kai ba kowa bane ba, kai ba komai bane ba. Darajar ka tana nan akan bin Allah, in ka bar Allah ka gama zubewa. Waja'alnakum azwaja, Allah yake cewa sannan ba haka nan kuma waja'alna nawmakum subata, Allah ce mu ne muka sanya barci ya zamanto subatan, hutu ne a gare ku. Waja'alna nawmakum subatan ay qita'an lil harakati li tahsilir raha, wani abu ne wanda za ku saboda ku samu hutu. Shi wannan aya Allah ce. Kuma ka dubi wani abu, idan Allah ya hana idan ka barci, to ka shiga uku, ba za ka gane ni'ima bace ba sai ran da wata matsala ta same ka kasa yin barci. Sai ka ga ashe da ran da kake ga kaman shafshafe yake wuce, ashe ai ba haka nan bane. Ka juya, ka juya, ka juya, ka juya, ka kada ka raya barci gaga. Ha, wallahi dan Adam Allah ba kai bane. Yanzu barcin nan in ka rasa shi, to sai ga mutum sai ya rika isti'ana da kwayoyi, ya sha magani kaza, ko a mai allura ta barci, ko a mishi wani ne tukun ya samu ya barci. Idan baka yi shi ba, kana iya zama to wani dan Adam da kicacce kwalluwar ka tana iya tashi daga aiki, ka rasa yanayin da zaka iya kula da kanka. Amma Allah maka wannan ni'imar, dare yana yi an yi aikace aikace da rana, an yi wane ne kawai aka yadda gadda kai kawai a tabarci, wallahi ba karamin ni'ima wace. Akwai daga cikin mutane wanda duk barcin da zai sai sha magani sai ya zo ya kwanta barcin ya gagara zawa, amma kai da kana zawa kaje kanki yake da wahala kawai kin dai, wallahi ni'ima ce. Kima Allah godiya, kima Allah godiya. Kai barci kuma ya so lokacin tashi ya ka tashi. Waja'alna al-layla libasa, Allah ya sanya dare saboda dan adam ya kwanta ya huta. Sannan waja'alna an-nahara ma'asha, Allah ce muka sanya wuni kuma lokaci ne na neman abin da mutum zai rayu da shi, abincin da zaka ci da sauransu. Haka Allah ya tsara. Kaga waɗannan abubuwa ne duka wanda ga su nan a cikin rayuwarka suke kuma kana yin su. Me yasa ake jan hankalinka akan wannan? Saboda ka gane girman Allah subhanahu wataala da ni'imar da ya a gare ka, da cancantan da ya akan ci aka bauta mishi. Waja'alna an-nahara ma'asha, Allah haka ya mun sanya wannan yini a matsayin lokacin da za ku nemi abin rayuwa a cikin shi. Malik ya ce wa ai ja'allahu mushriqan nayyiran mudi'an, mun sanya shi haskakkake ne, kawacecce ne li yatamakkana nasu min at-tasarruf fihi saboda mutane su samu daman kai kawo a saman doron kasa idan rana ta yi sannan wal dhihab wal maji lil ma'ash da tahiyya da dawowa saboda neman abin rayuwa wat takassubu sannan kuma abutin ya tsoruwurci abin da zai tsoruwurta na harkan da ya shahi rayuwa wat tijarata da harkan kasuwanci da harkan aiki da harkan wane wannan duka horewa ce ta Allah subhanahu wataala da ni'ima ta ubangiji subhanahu wataala akan mu sannan yake cewa waj'alna an-nahara ma'asha sai ce wa banayna fawqakum muka gina a saman ku sab'an mataki bayan mataki guda bakwai shidadan masu ƙarfi sune sammai guda bakwai Allah ya gina su aina a saman mu wadannan wannan suwa ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala ga tana sama kana kallanta ya'ni as-samawati sab'a fi ittisa'iha wa irtifa'iha bangaren da ya shafi fa'in da take da babu wanda zai ce maka ga karshen sama daga bangaren gusum ko bangaren yamma ko bangaren wane ne ya tahi kawai iya maddal basar iya ganin adam fi ittisa'iha wa irtifa'iha kuma ga inda Allah ya dauka saman nan tai sama wa ihkamiha wa itqaniha wa tazyinha bil kawakib yanda Allah subhanahu wataala ya kware wajen halittar saman nan guda bakwai yanda Allah subhanahu wataala ya kware wajen abin da ya shahi kawata wannan sammai kallon kuma aka sa tauraru as-sawabit was-sayyarat akwai as-sawabit tauraru wanda take tabbatacciya zamnan na a waje guda su kullun ala zige akwai as-sayyarat wanda su kuma tantaqil suna gusawa daga can zuwa can suna tahiyya suna dawowa ubangiji subhanahu wataala yake cewa ja'alna fawqakum sab'an shidada waja'alna sirajan sannan muka sanya wata hutila wa hajan hutila ce wanda take cike da haske mai cikakke haske mecece ita ce ash-shamsu al-muniratu ala jami'il alami ita ce rana mai haskakawa akan duniya gabaki daya allati yatawahhaju daw'uha li ahli al-ard kullihim wanda haskenta yake kyanuwa ga dukkan ma'abuta duniya ba tare da kuma kun biya ko biye ba dan abin da za ku haska a cikin dare ku dan kalli inda za ku taka ku kalli inda za ku ajje hakarkarin ku in za ku yi karatu ku dan kunna ku kalla kullum kuna fama da me kuna fama da biya dole sai ka biya karshen wata saboda wannan abin ne ya cigaba da zo maka amma ni'imar Allah subhanahu wataala da ya maka zai haskaka maka ko ina a tsawon wunin nan amma ko ba tare da ka bada ko biye ba abinda ake bukata kawai kai godiya ga Allah subhanahu wataala a cikin wannan ni'imar da Allah ya maka kai amfani da wannan ni'imar wajen bauta wa Allah subhanahu wataala nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata kasancewa lokacin ya zo karshe kenan insha Allah a gobe in Allah kai mu da rai da lahiya sai mu tashi aya ta 13 kenan mun ji yanzu bayani akan abin da ya shahi duka ayoyin Allah subhanahu wataala ne suna ba dan adam nuni akan ya gane Allah ya gane ubangiji subhanahu wataala abinda muka ji na aiki Allah ba mu iko aikatawa na bari Allah ba mu iko bari اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم يسر أمورنا كلها اللهم يسر أمورنا كلها اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله